Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. An kashe shugaban wata kungiyar jihadin cikin gida da mayaka 18 a wani saba mai ta sama da sojoji suka kai a tungarar ƴan ta'addan da ke arewacin kasar Mozambique, a cewar kungiyar kasashen Afirka ta Kudu a jiya Asabar. Kungiyar mai alaka da Al-Qaida ta dade tana tafka ayyukan ta'addanci a yankin Cabo Delgado mai arzikin man fetur a Mozambique tun cikin shekarar 2017, inda suke kai hare-hare a ƙauyuka da birane domin kafa daular musulunci. An kashe shugaban masu ikirarin jihadin Rajab Awadi Indanjile tare da wasu mayaka 18 a wani aikin soji a ranar 25 ga watan Satumba a gundumar Dangade a cikin Cabo Delgado, inda kungiyar ta kafa tungarta, inji kungiyar rayar kasashen Afirka ta Kudu. Galibin kasashen kudancin Afirka sun aike da dakarunsu a kasar Mozambique domin su taimaka a yaki da ake yi da ƴan ta'addan. An kashe wani sojan zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, kana wasu guda hudu sun ji munanan rauni yayin da wani abu mai fashewa ya tarwatse akan ayarin sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya a arewacin Mali a jiya Asabar, a cewar rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali. Zubda jinin da ya auku a garin Tisalit yana zuwa ne bayan kashe wasu jami'an tsaron Mali guda biyar a wani harin kwanton bauna akan ayarin motocinsu a kudancin Mali a farkon wannan mako, harin da kungiya mai alaka da Al-Qaida ta dauki alhakin kaiwa. Harin makamai da kungiyar mai ikirarin jihadi da wasu kungiyoyi ke kaiwa abu ne da aka saba gani a wurare da dama a Mali da makwabtanta da suka hada da Burkina Faso da Niger, duk da tarin sojojin kasashen waje a wurin. An kashe dubban fararen hula, kana wasu miliyoyi kuma sun rasa matsugunansu. Makoman ƴancin zubda ciki a Amurka ta koma hannun kotun koli mai rinjayin masu ra'ayin mazan jiya da ke fara aiki a ranar Litinin, wanda ya hada da wasu muhimman batutuwa akan ƴancin mallakar bindiga da batun addini. Martabar kotun a idan jama'a ka iya shiga wani hali, musamman idan aka samu rabuwar kawuna wurin dakatar da gagarumin hukunci da Roe v. Wade ya yanke a shekarar 1973 da ya ba matan ƴancin zubda ciki a faɗin ƙasar. Alƙalan kotun za su dawo dakunan kotuna bayan watanni 18 da suka kwashe a gida sakamakon annobar coronavirus da kuma batun yiwuwar ritayar alƙalin kotun kolin Stephen Breyer mai shekaru 83 da ya kunno kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, hukumomi a Pakistan sun tabbatar da wani harin kwanton bauna akan ayarin motocin jami'an tsaro a arewa maso yammacin kasar da ya kashe jami'an tsaro biyar. Wata sanarwar soji ta faɗa cewa an ba da umarnin gudanar da aikin kakkaɓe duk wani ɗan ta'adda da aka samu a Waziristan ta arewa, gundumar da ke fama da tashin hankali da ke kan iyakar kasar da Afghanistan. Haramtacciyar kungiyar Tehrik-e-Taliban Pakistan TTP a takaice, da aka fi sanin ta da Taliban din Pakistan, ta dauki alhakin kai mummunan harin kwanton bauna. TTP mai alaka da kungiyoyin ta'addanci ta kwashi shekara da shekaru tana kai hare-haren ta'addanci a Pakistan, inda ta kashe dubban fararen hula da jami'an tsaro. A ƙarshe, a jiya Asabar, dubban mutane sun yi tattaki a Bucharest, babban birnin Romania, domin gudanar da zanga-zangar ƙin jinin dokar kulle da ke fara aiki a yau Lahadi a ƙoƙarin daƙile tashin coronavirus. Ƙasar ta nahiyar Turai mai al'umma 19 million tana fuskantar yawan kamuwa da cutar coronavirus. A watan da ya gabata, sabbin kamuwa sun kai 1,000 a cikin wuni guda. A jiya Asabar, Romania ta ce tana da sama da sabbin kamuwa 12,500, adadi mafi yawa a kasar tun farkon annobar a watan Maris shekarar 2020. Masu zanga-zangar da galibinsu ba su sanya takunkumi ba, sun taru a wajen ofisoshin gwamnati suna ihu suna cewa walwala walwala ba da certificate ba.
Be away. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole, kasuwa
akai miki dole,
kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan safiya ya leka daya daga cikin manyan kasuwanni ne da ke birnin Lagos, wato kasuwar Edo na ƴan gwari, inda ake sayar da kayayyakin kayan miya wanda akasari ana fitowa da su ne daga yankin arewacin Najeriya. Kuma tare nake da daya daga cikin shugabannin wannan kasuwa wanda kuma zai gabatar da sunansa da kuma tarihin wannan kasuwa na Edo.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sunana dai Alhaji Zakari Aleru, mai kayan gwari kasuwar Edo Lagos. To tarihin wannan kasuwa gaskiya yana da tsawo, dan mun shiya ga manyan mu da muka zauna tare da su sun gaya mana wannan kasuwar Edo tarihin ta farkon kafata. Shine wannan railway din nan da sarauna ya rufe aka yi, aka kawo shi a nan Edo. To duk arewan mu da inda aka dauko kayan gwari da mi da mi da shanu da mi, nan ne ake sauke su a kasar. To shine yan aka zo nan iya nan Edo nan da an sauke kayan gwari din da komi su ne aka daukowa ana herkewa ana kawowa nan inda muke ga Edo nan. Nan duk wani ya shine bakin ruwa a wannan wuri. To shine ake sauke su a wannan wuri, ya aka sauke su dan ne ake sayarwa a diba ai wani waje, kuma nan ne dai depot da fadan sayar kayan gwari. To shine lokacin din har bisa ga yanzu insha Allah tarihin kasuwar nan ana zan ta kai shekara 100 a kafa da wannan kasuwa. To kuma alhamdulillah mu ma da muka iske su ma manyan mu da mu har bisa ga yanzu insha Allah muna zauna lafiya lau, ba mu da tashin hankali da kowa. Dan to ranar da muke wannan kasuwa ba mu taba jin an ce an yi wani fada tsakanin ko wanda kabilanci da mi da mi ba. Muna nan lafiya lau muke da kowa, ba wani batun lokaci ga kwado da bayarbe da bayarbe da ibo da bahaushe, kowa ne dan uwana, kowa dan uwan juna ne. To dan haka insha Allah idaka muna nan zauna lafiya lau. Kuma kayan gwari da ka sani, duk irin wanda ka sani ana kawo su arewa, in ka je Edo akwai su. Kuma ba ma wai in ce ma ya ban kai ba, kayan da zaka samu kasuwar Edo insha Allah duk Lagos in ka zo baka samu irin waɗannan kaya, tunda mu kayan mu zababbe muke saya. Dan ni azababbe ko kasuwar Mato yanzu aka je sayan kaya an san kayan yadda Edo, an san waɗanda annan mutanen Edo. Da ganin kaga dan Edo mai sayan kaya, in dai baka dai waɗannan kaya baka kira ne ma san dan ba zai saya ba. To nan muna da waɗannan kwastomomi nan ko ta ina manyan mutane masu tawa suna sayan kaya, kuma duk wanda ya zo nan insha Allah ba zai ji kunya ba.
To ce ma kamar da me ake sayarwa wannan kasuwa ta ku ta kayan gwari?
To wannan kasuwa dai ta mu ta kayan gwari, abubuwan da ake sayarwa duk abin da ka san ana noma shi arewa akwai shi anan. Ka ga manta da albasa, tumatir, tattasai, atarado, doya, dankali, arishi bototo, namu na Hausa, kai bayan haka shinkafa gata nan, kuma in ka shiga dai alabo da plante da sauran kayayyaki duk gasu nan dai ana akwai su kasuwar Edo in ka zo insha Allah. Ba abin da dai kayan abinci za ka nema, ka zo a nan kasuwar Edo baka same shi ba insha Allah.
To ya kuma batun kasuwanci ko ciniki a wannan kasuwa taku?
To alhamdulillah kasuwa dai inda insha Allah kasuwa da irin wanda ta zamani, gwargwado duk wanda ya zo kasuwar Edo insha Allah dai kana da aman sai san Allah da zaka samu abin da ka rika insha Allah. Mu ko ta wani lokaci sai dai kasuwar zamani dai za a ce wa alhamdulillah.
To akwai kalubale da kuke fuskanta daga gwamnati ko hukumomi gar yadda wasu kasuwanni ke fuskanta kalubale na rashin kafa su bisa ka'ida da dai sauransu?
To alhamdulillah mu kan kasuwar Edo sai dai san barka, tunda mu to ranar da muke wata matsaloli na irin gwamnatin Lagos wallahi ba mu taba ganin wani takura wanda za a zo a takura mana ba. Dan mu yanzu yace ka gane yau zan gaya maka, akwai mutane da yawa lokacin fashala manyan da ci za ina zauna a wannan wuri da ka iske ni suka zo suna neman wa a ciyaman Edo, wa ne ciyaman wannan wuri. aka kawo shi inda nake ina tahuwa su same ni gaisa sai suka ce kai ne ciya man nan ce ni ne lafiya suka ce lafiya lau abin da yasa ni zo in muganka Allah ya uwa iyayenka albarka aka dai suka ce Allah ya musu albarka kuma ka iya shugabanci dan wannan shugabanci abu biyu ne ka rike amana ka rike roƙon Allah kuma ka san manyan Lagos yace dan sun ya zagaya a Lagos gaba ɗaya sun ga wanda duk akai kata-kata da Lagos wanda ba ma bakin hanya yake an kore shi bale mu da a tsakiyar Lagos kuma muna bakin hanya ba wanda ya taba mu yace ga hiba wanda ya taba dan haka dai mun zo ba wani an muke so gare ka ba mu mun dai ima du'ai Allah ya ƙara kare ka haka mutanen suka sai suka jira suka bada baya
to menene bambancin wannan kasuwa na gwari da sauran kasuwanni na Lagos wanda su ma ake sayar da irin kayayyaki na wannan na gwari haka
gurgudu mu kam kayan mu ba su da tsada kuma ga kyau ga kyau ba tsada insha Allah wanga kasuwa dan abubuwan da muke muna sawo kaya ma da yawa ka taho ka kasa ka fadi baka mai da kudin sa ba da yawa dan in na gaya ma nan mutane nan wani lokaci kamar wanga lokacin da aka fito in kan ga bashin da ake biyan mutane akan ka da suke saya yawa mun muna nan dai saboda mun bar komai wajen Allah mun san insha Allah Allah ne mai walwala da komai
to gashi ana fuskantar matsalar tsadar kayayyakin na masarufi da dai sauransu ku za ki mana bayanin yadda farashi yake a wannan kasuwa na ku na sauran kayayyakin cefa ne da dai sauransu
wannan haka yake gaskiya ne dan yanzu haka bari in gaya maka kaga albasar haggani nan ba wuce sati biyu ba 24,023 muke siyanta amma yanzu ga ta a bisa ga yanzu kwana dan satan gabi ta kuma 48,050 haka shi ma to amma ta da maganar tumatir saboda tumatir yanzu irin namu na arewa bai zuwa inda yana zuwa sai a ce to nan wuri hannu guda yake yitowa ake kawo mana da Jos da Ghana su kadai ne ka tahuwa to kuma gashi nan yanzu dan karamin kwando gashi nan ana sai suwa 22,020 dan karami fa ba irin manyan kwando da muka aka kawo da arewa ba to kaga shi ma gashi nan rado duka duk abin da yake tattasai duk abin ya hau sama yanzu duk yayi sama yanzu saboda kuma babu shi ne amma in akwai shi inda ko ina ya fito nan in ka zo nan iyaka arhanan komi arhane komi arhaza ka kwashe shi dan ba mai bari ta niki ya kuce ni shi
to a waje dai kuma naji ta bakin wasu masu saye da sayarwa a wannan kasuwa kuma sun gabatar da sunayensu da kuma yadda kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa na Edo
ni sunana Umar ana kira Umar Dila ina sayar da tumatir da albasa da tattasai da tarugu a shekara 30 a wannan kasuwa da hakikanin gaskiya ana ciniki kwarai da gaske dan ina so tumatir kaman kwando 20-25 kullun kuma yana karewa amma yanzu yake sai a nan zamani ina so kwando 4-3 wani zai kare wani ba zai kare ba amma alhamdulillah muna ci muna yi amma taimaka da ƴan uwan musulmi dukkan bukatun mu ai tumti Allah ya rahama na asiri a wannan kasuwa
Abdullahi so sai tomato e su kayan provision saboda amfani da shi wallahi ba kaman da ba amma tunda muna lafiya alhamdulillah amma komai ba kaman da ba komai ya yi sama yanzu abinda za mu siya kama 5,000 kuma yanzu 20,000 wallahi ba zai yi ba duk abinda shugabana kuma na taimako komai ya yi kasa Allah ya taimake kowa da kowa na so semo ko kayan provision milo milk ko sugar flour ko abun yana ko mai mene kina so akwai shi a ido
talle ne sai tumatir ki alhamdulillah yanayin irin da abun ke fito ke shiga ke fita a da muna san tumatir amma muna so shi kaman 30,000 dole abu amma daga shi Allah ka sauki ma so shi 21,000 wani shi 18,019 haka muke so shi kaga Allah ka mun sauki kenan kuma haka so alhamdulillah mun gode wa Allah
to sina na Murtala ana wa nake ce min da Murtala Budi ina ci sabin da Allah ya sa nake ana kuma ina sai da wannan dika daga gani tumatir ta sai da tarugu da kashauransu irin kayan rafi ba lafi gaskiya alhamdulillah ba laifi da kai da Allah muna dan samu bakin gurgudu bahun albasa yanzu gaskiya dan kwanakin ba dan sa TV da ya wuce abin da muka sayo shi 25 amma koyo abin da nan sai ga tanar naira 50 ne sai ta ba shi 50 ba
to ba saurare karshen wannan shiri kenan na kasuwa kai miki dole wanda ya to muku daga kasuwar Edo dake birnin Lagos a tarayyar Najeriya na ku baban gidan Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon
shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Sunana Pastor Hana YD Oru ina shugabantar kungiyar farfadar zaman lafiya da sasanta tsakanin musulmai kristoci da mawantan addini a Najeriya a karkashin Peace Revival and Reconciliation Foundation of Nigeria ina kuma wakiltar majalisar dinkin duniya akan kare yancin bil'adama a karkashin Human Rights Agency a Najeriya
maganar zaman lafiya muhimmin abu ne a kowane kasa ga kuma kowane bil'adama komai bambancin addini bangare kabila ko jinsin al'umma to a yau kasa mu Najeriya na bukatar zaman lafiya fiye da yadda ake tunani ko kai daga arewa ne ko kudu ne muna bukatar zaman lafiya domin yanayin tsaro ta taba bar ta kai wata minzani da muna zaman dardar a kusan ko ina in baka jin tsoro ɗan ta'ada to kana jin tsoro barayin daji in baka jin tsoron barayin daji to ka kunda sani kana jin tsoron masu garkuwa da mutanen neman kudin fansa ko kuwa masu kawara da garuruwa ko kuwa makasa babu gare babu dalili dan da haka ina kira ga shugabanni su yi adalci don a samu zaman lafiya a Najeriya malamai addini su yi koyi tsakanin su da Allah su hada kan al'umma kada su raba kan al'umma sarakuna su tashi gadangadan su yi shugabanci na gari kuma su hada kan al'umma talakawa kan kansu su yi wa kansu karatu na tsusu koma ga Allah ayi tuban gaskiya ayi koma ga Allah ita ce kadai mafita wuraren da muke saba muna ƙarya dokokin Ubangiji Allah da musulmai da kristoci mu koma ga Allah cikin tuba bai cin haka wurin da musulmai ko kristo ya saba wa suka saba wa junansu wuraren da musulmai ko kristo suka saba wa junansu zauna a teburin shawar don su nemi fita gwamnati su yi ya wajaba a kansu su fidda jama'a a kan talauci a kuma zauna a teburin shawar a kowane bangare a Najeriya nan ne in an zauna a ji kowa a ji damuwan kowa a yi biya kowa bukatunsa a kuma yi wa kowa adalci to shi ne kaɗai mafita Allah shi ba mu zaman lafiya Najeriya da fahimtar juna da kuma cin gaba tsakanin musulmai da kristoci da mawanta addini na gode
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan cutar kenda. Kenda cuta ce da ke kama hanyoyin numfashi wanda ƙwayoyin cuta ke haddasawa. Sa'annan kuma cuta ce da take iya kama duk wanda bai yi rigakafi ba ko kuma wanda bai taɓa yin rigakafin cutar ba. Amma dai cutar ta fi yawa a tsakanin yara kuma a wasu lokutan ƙuraje sukan feso su mamaye jikin yaro. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka.
Barkanmu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar bakon dauro ko kuma kyanda?
To, bakon dauro ko kyanda a wani wurin kuma sukan kira ta sharatuwa. wannan yana daga cikin cututtukan da kwayoyin jinsin virus suke kawowa, wanda kuma tana yaduwa cikin al'umma musamman yara, kuma tana daga cikin cutar da ake yi wa rigakafi na yara.
To likita, ko menene mahaiki kawo wannan cuta ta kyanda ko kuma bakon dauro?
To wasu kwayoyin cuta ne nau'in virus ake kiran su measles virus, su ne ke kawo wannan cuta. Yawanci ta kan zo ne da za ta fara da zazzabi, zazzabin na yana iya zama mai tsanani sosai, ta fi kama yara musamman 'yan kasa da shekara 5. Bayan zazzabi sai mura, sai idanu sai ja, kafin kuraje su fara fitowa a mafi yawancin lokaci. Akan samu lokacin da kurajen na iya fitowa lokacin da zazzabin ya yi tsanani. Wani lokacin kuma a ranar da zazzabin ya dan sauka, a ran nan kurajen suka fito. Kurajen yawanci sukan fara fitowa ta kane ko ta bayan kunne ko ta goshi, sannan kuma basa jan ruwa, mafi yawanci ba sa yin kaikai, amma akan samu lokacin da za su yi kaikai. Idan suka fito da ka, sai su yi kasa, sai su shafi jiki da hannu da sauransu.
To likita, a bayaninka kana ta jaddada tafi barazanar kama yara 'yan kasa da shekara 5, to shin akwai manyan da suke yin wannan cutar?
Za a iya samun babba da yake da wannan cutar idan ya kasance bai yi ba yana yaro, ko kuma ba a masa allurar rigakafi ba, ko kuma ya kasance yana da wani dalili da ya sa garkuwar jikin shi ta yi kasa, musamman mace mai juna biyu, ko kuma yana kan wani magani ko kuma wata rashin lafiya da za ta iya sawa garkuwar jikin shi ta zama ta yi rauni. To waɗannan ma za su iya samun wannan cuta ta measles.
To likita, kenan akwai yiwuwar cewa idan mutum bai yi rigakafi ba, in kuma garkuwar jikinsa ba ta da ƙarfi, akwai yiwuwar cewa ko baɗaɗe ko bajima sai ya yi cutar bakon dauro?
Lallai akwai yiwuwar cewa zai iya, idan ya haɗu da mai ita zai iya ɗaukar cutar, zai yi ta kuma.
Banda kuraje da kai magana sukan feso da kuma zazzabi, shin akwai wata alama da take nuna musamman ma a jikin yaran tunda su suka fi barazanar kamuwa da cutar?
Akwai mura da ne bayani, sannan kuma bakinsu yakan yi ja, akan samu wasu dan fararen kamar dan kurji a saman dasashin su a cikin bakin. Wani lokacin saboda tsananin zazzabin suna iya samun jijjiga, wato convulsion, sukan iya samun matsala su kasa cin abinci saboda makogwaron shi ma yana iya yin ja ya zama yana da ciwo, tana iya kawo gudawa, sannan kuma suna iya samun abinda ake cewa pneumonia, wato ya kasance ko ita kanta kwayar cutar ta shiga cikin huhu ta kawo matsala, ko kuma ta bude hanyar da wasu kwayoyin cututtukan za su iya taba huhun su kawo ciwon pneumonia.
Kamar tsawon wani lokaci cutar bakon dauro take yi kafin ta bayyana?
Wani lokaci mai dauke da kwayar cutar kafin kwana uku kafin kurajen nan su nuna kansu, yana iya yada ta tana tare da shi ba a sani ba. Sannan idan aka dauka mutum zai iya yin kwana kusan 7 tare da kwayoyin cutar kafin zazzabin da alamun su nuna, mafi yawanci tsakanin kwana 3-7, amma akan iya samun wasu kasa da haka ko kuma zuwa kwana 10.
Kamar wasu irin illoli ce cutar ke haifarwa idan ba a dauki mataki ba?
To kafin a fara yin allurar rigakafi sosai-sosai, a wannan lokaci aka fi ganin matsalolin da ke tattare da wannan cuta. Tana iya bata idanun yaro ya kasance ya samu matsala baya gani, tana iya taba kwakwalwa, abinda ake cewa measles encephalitis, suna iya samun wannan matsala, sannan tana iya kawo matsala a su huhu da muka yi bayani. Sannan akwai wadda ake cewa black measles, wadda takan sa su zubar da jini ya kasance jini a cikin kurajen da fata da sauransu, wannan tana da illa matuka, tana daga cikin wadda ta fi kashe yaran da suke da wannan kyanda.
To kenan kyanda kan haifar da matsala ta dindindin kenan, ko kuma akwai yiwuwar cewa ko ta yi tsanani kwakwalwarsa ta tafi, ko ya makance yakan zo ya rika gani daga baya, ko kuma ita matsala da take haifarwa har da na dindindin?
Mafi yawanci idan ta haifar da irin matsaloli da suka shafi idanu, mafi yawanci yakan zama dindindin. Akwai 'yan kadan wanda ana iya daukar wasu matakai, kuma insha Allah samu saukin wannan, amma mafi yawancin idan sun samu irin wannan matsalar gaskiya takan zama matsala ce ta dindindin.
Tunda wannan cutar dai akan yi rigakafin ta, kamar da wani lokaci ne ake rigakafin cutar bakon dauro?
Ya danganta, misali dai a nan Najeriya yawanci daga wata tara a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi, a wata tara ake ba yara allurar rigakafi, amma akwai rahotanni da aka ga cewa yara sun samu kyanda suna kasa da wata taran nan, musamman a lokacin da ake annobata. Amma dai a kaidance abinda ake a dokance a kasan mu, karfi a yaron da ya wata tara ake bashi allurar rigakafin measles.
Duk da manya ma suna da barazanar kamuwa da cutar, su kuma manya kamar waɗanda ba a ba su allurar ba suna yara, su ma za su iya karban allurar rigakafin cutar bakon dauro?
Gaskiya in ka tabbatar ba kai kyanda ba kuma ba a baka allurar ba, ka je a baka, saboda baka sani ba ko zaka hadda ita.
To likita, yaya ma ya kamata a yi jinyar yaron da yake dauke da wannan cuta ta bakon dauro, tunda cuta ce wanda zai iya yada ta ga sauran yara har ma da manya, musamman ma idan ba su karbi allurar rigakafi ba?
Zai iya yada ta ta tari, ta atishawa, ko yana kuka, ko ya zubar da yawu da sauransu. Sannan in yi tarin nan da sauransu zai shiga cikin iska. Idan sauran yan uwan shi sun samu allurar rigakafi, to da sauki. Amma idan ya kasance ba su samu allurar rigakafi ba, to ya kamata a dan nisanta da shi. Aje asibiti, asibiti za su dauki matakin da ya kamata. Amma mace mai juna biyu da wanda yake akan magungunan da suke iya rage karfin garkuwar jiki, to waɗannan su nesa da mai cutar kyanda.
To kamar yadda muka yi magana akan cutar yellow fever wanda Hausa suke alakanta ta da shawara, wanda cuta ce da take yawan kisa ko kuma kaso mai tsoka daga cikin waɗanda suka kamu da cutar suna rasa ransu, yaya ita kuma wannan cuta ta bakon dauro ko kuma kyanda?
To kafin lokacin da aka fara kokarin yi wa yara da dama allurar rigakafin nan, kyanda tana daga cikin abubuwan da suke kashe yara sosai sosai. Tana daga cikin cutar da ke kawo tamuwa a yara, saboda na daya a lokacin da suke cikin wannan ciwon da wuya su ci abinci, sannan bayan ciwon nan sukan samu gudawa da sauran cututtuka daga wannan kyanda, abinda a turanci ake cewa post measles debility. Waɗannan yakan sa su samu matsaloli da yawa, yana rage garkuwar jiki, yadda har irin cuta ta tarin TB da sauransu ta fi shiga yaran da ya samu kyanda akan yaran da bai same ta ba. Amma bayan an dan samu lokaci ana yin allurar rigakafin nan, zaka ga bincike ya tabbatar da cewa an samu saukin ta'azzarar cutar kyanda a yara.
Masu sauraron mu, duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Da fatan an ji kuma an amfana, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar. A madadin shi likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri,
Dr. Lawan Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar, da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.